ilimi garkwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa daje
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a ranar juma'a da ta gabata ne dai kungiyar malaman jami'o'in Tarayyar Najeriya wato ASU ta bayyana dakatar da yajin aikin da ta shafe watanni 8 tana yi a kasar lamarin da kuma ya kai ga rufe dokacin jami'o'in kasar musamman ma dai na gwamnatin tarayya da na wasu jihohin Najeriya a yau Litinin ake sa ran za a bude jami'o'in kasar domin dalibai su fara halarta makarantun nasu sakamakon bude sun da aka yi dakatar da yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in kasar ta yi dai ya biyo bayan shiga tsakani ne da shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Femi Bajami'a Mila yayi inda a ƙarshe gwamnati ta amince ta biya wasu daga cikin sharuɗa ko bukatun kungiyar malaman inda su ma malaman jami'o'in suka amince da sakin wasu bukatun nasu domin samun daidaito tuni dai dalibai da iyaye na yara suka fara murna dangane da wannan mataki da aka dauka na kawo ƙarshen yajin aikin da ya bar daliban a gidaje lamarin da ma ya sa wasu shiga wasu ayyuka na asha naji ta bakin wasu iyaye da kuma dalibai game da wannan mataki da aka dauka na bude makarantun to sai dai da farko ga Dr. Bashir Yankuzo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake garin Minna wanda yayi karin haske game da wannan mataki da aka dauka da kuma bada shawarwari ga gwamnati da kuma iyaye da ma dalibai domin kaucewa yajin aiki a nan gaba
wato alhamdulillah labari ne mai faranta rai kwarai da gaske a samun cewa yanzu dalibai za su koma jami'o'i su gaba da karatu kungiyar ASU ta janye yajin aiki ita ma gwamnatin tarayya ta sassauto akan wato ainihin matsayin da ta dauka wannan shine alkhairi kwarai da gaske kamar yadda muka ta faɗa cewa sasanta wannan al'amari shine hanya ba wai zuwa ake za a bi ta hanyar kotu ba to wannan abu murna ne amma bayan nan akwai darussa kullum abu ya faru da bukatun a ci an dauki darasi an yi karatu saboda kauce mu fada ba a cikin wannan yanayi na farko dai wannan yarjejeniya da aka sa hannu tun kafin zuwan wannan gwamnati yarjejeniya ce da ta dade wanda da bukatun gwamnati kullum ta auna koyaushe ya zama cewa in an yarjejeniya a yi kokarin biyan wato ainihin kowane bangare kokarin sauke nauyin da yake kansa a cikin lokacin da ya dace ba tare da kyara abu ya tsayi irin wanda ya tsayi ba sannan akwai darussa ga ita kanta kungiyar ASU da dalibai da iyaye da ita kanta jami'a da gwamnati da ya kamata a dauka kan wannan yajin aiki na farko ita kungiyar ASU ta bukatan ta sake lali kungiyar nan ta sake komawa da wato ainihin shugabanninta wani irin matakai ya fi dacewa ta dauka domin kai koke-kokenta ta inda wannan matakan da za ta dauka ba za ta jefa mabiyanta da dalibai cikin wahala irin yadda suka fada a wannan karan ba abinda ke nuna wato hazaka da kwarewar wato jama'a shine yadda za su iya kare mutanensu ba tare da sun fada cikin wahala mawuyaci ba irin yadda aka fada yanzu saboda haka shawara ga kungiyar ASU da bukatun ta koma a sake lali me ya kamata a yi a wurin wato kai korafi ga gwamnati da jajircewa irin yadda ta jajirce yanzu a kwato haƙƙin wato ainihin ma'aikatanta ko kuma mabiyanta ba tare da sun fada cikin yanayin da aka fada a ciki ba ko kuma dalibai su fada cikin yanayin da aka fada wannan wani kalubale ne ga kungiyar ASU kwarai da gaske
to ko me iyaye da dalibai za su ce game da wannan mataki na janye yajin aikin ga dai abin da wasu ke cewa
to alhamdulillah bayan share dogon lokaci da aka dauka malaman jami'a suna yajin aiki har na kusan tsawon watanni 8 ke za an koma to Allah ya sa koma ta zama alheri amma dai ba haka aka so ba dan an ce ko yanzu aka kashe biri ya riga yayi barna gaskiya ilimi ya riga saboda karatun ya riga ya dawo bai wallahi amma kuma dai Allah ke haka Allah ya sa kuma ita gwamnati ta biya musu katin nasu ba kuma yaudar su ta yi ba su ko su dubi Allah dan Allah dan alheri su malaman jami'a su yi hakuri da dan abin da suka samu kula cewa abin da ba dan kudi suke ba mu ma kuma mutum ba dan kudi suke ba suna yi ne domin jajircewa ko wannan yajin aikin da suka yi kuma saboda dalibai suka tafi ma'ana saboda kitin dalibai nemo dalibai mafita ko yanci su ma kansu malaman su ma nemo kansu yanci kuma dai dawo da aka yi da hakan da yayi daidai Allah ubangiji ya taimaka
actually the ASU strike has affected my postgraduate studies badly and I should have finished by now honestly speaking government need to do a lot
wani dalibi dai yace kwarai na ji dadi dangane da wannan mataki da aka dauka yawan shafe watanni kusan 9 kenan a gidajenmu ba tare da halarsa jami'o'i ba lamarin da kuma ya haifar da koma baya ga ilimin mu muna fatan za a dauki mataki mataki na kaucewa irin wannan yajin aikin a nan gaba. To ko ne irin darasi ko darussa aka koya da wannan yajin aikin?
Wannan yajin aiki ya kamata da darussa da yawa wanda da bukatun da iyaye da malamai da dalibai da ita kanta jami'a da gwamnati hatta ma al'umma gaba daya yana da kyau mu dauki darussa ba da daidai bane abubuwa na faruwa kowa ya zira ido gwamnati da ita da asu ana ta ja'inja an dauki wannan lokaci akwai bukatun idan ana ja'inja irin haka a samu wadanda suke jajirtattu su tsaya su yi magana kuma su cije cewa ga abin da ya kamata ai ga abin da bai kamata ai ba amma wannan wato ainihin sa baki da shi shugaban wato ainihin speaker ba jami'a lai misali kaga wani abu ne wanda yake da shi da tawagarsa wani abu ne da a iya cewa kusan da an yi wannan abun tun farko kila da ba a kai ga haka ba alƙali sai da abu ya wato ainihin ya dole duk da cewa wannan al'amari alhamdulillahi Allah ya sa dai wato ainihin zamu dauki karatu da darussa la'alla shi ya sa har ya kai akan haka da fatan Allah ya sa za a dauki matakan kan wannan abu ya ƙara karuwa ya zama cewa wannan yajin aiki a iya cewa kusan shine na ƙarfi a harkar jami'o'i a nan Najeriya da za a gani ilimin mu ilimi yana ƙara tabarbarewa bai dace a kyale abubuwan da suka gaba tabarbarewa ba kamata a dinga yin daukan matakai wanda za a farfado da wato ainihin kima da daraja na ilimi da kima da daraja na malamai da kima da daraja na karantarwa malaman nan da suka fada halin da suka fada ciki abun takeici da wuya ka ji akwai wani tsarin wani tallafi da ko wasu mutane ko wata kungiya ko wadansu jama'a za su iya cewa kai malaman nan fa mutane ne masu kima cikin mu wasu farfesoci ne wasu daktoci ne wasu kaza ne ga wani tallafi bari mu dinga agaza mu waɗannan waɗanda suke manya-manyan mutane a cikin mu da yawa an kyale malamai sai ga cewa a shi kamar al'umma ba ta damu da malamanta ba
masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin da daidaita shi Jolly Leather Gresham baban yar Chiprin ke cewa huta lafiya sai wani makon
can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne